إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتزات مسلمتا kace mace
kace wata
to namiji ne kana so zaka musulunta kana so zaka musulunta daga ina kake ha to kana so ka shiga musulunci da amincewarka da yardarka ko wani ma dole to alhamdulillah to zan fadi yadda ake shiga musulunci cikin harshen larabci zan fassara ma in ka amince ka zama musulmi ashhadu alla ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace cikin harshen larabci daga yau na amince na yarda ba wanda za a bautawa da gaskiya sai allah shi kadai ka yarda da haka kace ka amince annabi Muhammadu manzon Allah ne annabin Allah ne wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai ka yarda da haka to wannan shine musulunci me sunanka sunanka Joseph jo Yusuf kenan ko kana so a ci gaba da kiranka Joseph wanda suna kake so Abdurrauf to Ar-Rauf yana cin suna Allah ko to da haka za a ci gaba da kiranka Abdurrauf wato fassarar sa shine ka zama bawan Allah mai afuwa to Allah ya mana afuwa mu da kai akwai yan kwamitin mu da za su zauna su tattauna da kai domin su ji ta wace hanya za a taimaka ma ka samu cikakken ilimi na addinin musulunci kuma kai addini da gaskiya kana karatu okay zaka shiga yanzu SS1 ko to Allah ya bada sa'a yan kwamitin mu sai ku je ku zauna da shi ku ga ta ina zamu iya tallafa masa Allah ya tabbatar da mu a musulunci baki daya zamu tashi yau muna 16 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1437 wanda ya zo 21 ga watan 6 2016 za mu tashi suratul baqara aya ta 13 na'am ha za mu tashi aya ta na ta 11.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
الله سبحانه وتعالى يجي غبدا يما منافقي تونان سيليلي دا بيّن أبند سكي قدري وأزوتي يسو نكافرتي دا كما أبند سكي بيّن وا نمسلنتي أتيلي أما أزوتي يسو تنانا نتي دا كافرتي. Allah ta'ala ce wa idza qila lahum, idan aka ce musu, wa ya ce musu, me aka ce musu, kuma me aka ce musu, wa ya ce musu, kuma yaushe aka ce musu wannan? Wa idza qila lahum, ba a faɗi wanda ya gaya musu din ba. Wanda suka gaya musu sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Su wa aka gaya wa? Sune dai munafikai da muke ta magana akan su. Kaga ba faɗi wanda ya faɗa din ba, kuma ba faɗi waɗanda aka gayawa ba sunansu ba. Da haka waɗanda suka faɗan su ne muminai, waɗanda aka gayawa su ne munafiƙai. Wa idza qila lahum, idan aka ce da su la tufsidu fil ardi, kada ku yi ɓarna a ban ƙasa, ƙalu sai su ce innama nahnu muslihuna, lalle kadai mu masu gyara ne, ba masu barna bane. Ala Allah ya ce ku saurara, ku nutsu, ku tara hankalinku. Innahum, haqiqa su, humul mufsiduna, su ne haqiqanin mabarnata. Walakin la yash'urun, sai dai ba san cewa Allah zai bayyana su ya tona musu asiri ba. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, al-fasadu barna, malamai sun yi wa barna din fassara a nan guda biyar. Na farko, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, idan aka ce kada ku yi kafirci a ban ƙasa, domin aikata kafirci a ban ƙasa shine babbar barna. Inji Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi al-amalu bil ma'asi, ma'anan san aka ce kada ku dinga yawan aikata laifuffuka a ban ƙasa, domin aikata laifi da yawa a ban ƙasa yakan jawo masifu iri-iri. Inji Malam Abu Aliya malam muqatil. Na uku, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, idan aka ce kakkui barna a ban ƙasa, domin barna kalma ce mai fadi, to aka ce annahu al-kufru wal ma'asi, kafirci da kuma sauran laifuffuka na cin zarafin al'umma da cin zarafin dan adam da zalunci da barna da cin hanci da rashawa da sauran mugayen laifuffuka da suke kawo barna a ban kasa zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un da ka barna tana bayyana ta game ko ina sakamakon laifuffuka in suka yawa shi yasa Allah ta'ala ya siffanta fir'auna da mabarnaci yace inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliha shiyan yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al mufsidina Allah yace haqiqa fir'auna wato ala fil ard ya daukaka a ban kasa ya samu mulki ya samu kudi ya samu magoya baya ya samu wato ainihin kariya da karfi na sojoji yana inna haula ila shizmatun qalilun wa inna la jami'un hazirun mu jama'a ne wanda ya kamata a furgita da mu ko hazirun wanda ya kamata ai taka tsantsan da mu saboda karfin mu da yawan mu amma yace innahum la shirzmatun qalilun so wata ƴar jama'a ce ƴar kada sanaye ta kama da mulki yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tufsirun am ana khairun min hadha allazi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi asiratun min zahabin aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqina fa Allah yace ala fil ardi wa ja'ala ahliha shiyan yastati'u ta'ifatan minhum ya kasa mutane kashi kashi yana kaskantar da wasu yana wahalar da su yana raunatar da su yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum yana kashe musu ƴaƴa maza ta hanyar yankawa yana kuma barin ƴaƴa mata da ransu sai Allah ce innahu kana minal mufsidina fir'auna ya tabbata cikin mabarnata kaga kenan duk mai mulkin da wato yayi amfani da mulkin sa ya zalunci talakawan sa ya ci amanar mabiyansa to wannan shi ma ya zama innahu kana minal mufsidina ashe mulki da zalunci shi ma ana kiransa fasadi sannan mai kudin da ya mallaki kudi ya kiyaye amfani da kudin wajen taimakawa addini da taimakawa al'umma shi ma ana kiransa mabarnaci wala tabjil fasada fil ard inna Allah la yuhibbu al mufsidin kada ka nemi barna a ban kasa aka siffanta Karuna da barna saboda Allah ya bashi dukiya bai sarrafa ta inda ta dace ba sai aka siffanta shi da mabarnaci to haka nan in Allah ya baka kowace irin dama ta mulki ko ta karfi ko ta lafiya ka sarrafa ta ba inda ya dace ba shi ma ana kiransa barna don haka shine wannan fassara ta uku cewa al-kufr wal ma'asi na hudu annahu tarkum tisal al-awamir wa tinabun nawahi mutun ya ki bin umarnin yana yi bari na bari a ce kai ka ki a ce ka bari ka ki bari to ka zama mabarnaci sannan na biyar annahu nifaq allazi sadaku bihil kuffar wa atla'uhum ala asradil mu'minin wannan munafinci da suke yi wanda suke zamantakewa mai kyau da kafirai suke tsinkayar da su sirrin mu'minai to wannan shi ma an kira shi fasadi ta asalin kalman fasada yafsudu fasadan wa fusudan ana cewa afsadahu gairuhu wani ya bata shi kalman fasad ma'anata a harshen larabci khuruji shay'i anil i'tidali duk abin da ya kauce wa inda ya kamata a saka shi to ya zama fasadi qalilan kana al-khuruju anhu aw kathiran abin da yawa ne ya karkace ko kadan ya karkace wa yudadduhu as-salah kishi yan fasadi shine gyara shi yasa Allah ta'ala ya ce wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih. Allah ya san mai barna daga mai gyara, wanda ya shiga dukiyar marayu da niyyar barna da wanda ya shiga da niyyar gyara, Allah ya san su. Daka wasta'malu zalika fi an-nafsi wal-badani wal-ashya al-kharija an al-istiqama. Ana amfani da kalman fasadi a wajen ran mutum a ce ya ɓaci shi a kan kansa, ya lalace. Idan kafirci da munafunci da shirka ya shiga cikin zuciyar ɗan adam, sai a ce zuciyarsa ta lalace, tunda ba shi da aƙida ingantacciya. Idan bid'a ta shiga ayyukan mutum, sai a ce ayyukansa sun lalace saboda ba sunna. Idan ƙarya ta mamaye mutum, sai a ce ya lalace saboda babu gaskiya. Idan zalunci ya mamaye mutum, sai a ce ya lalace saboda ba adalci. Idan jahilci ya mamaye mutum, sai a ce ya lalace saboda me? Saboda babu ilimi. To haka nan komai, idan duhu ya mamaye mutum, sai a ce ya lalace saboda me? Saboda babu haske. Idan munafunci ya mamaye mutum, sai a ce ya lalace saboda me? Saboda ba imani na gaskiya. To haka nan duk laifin da mutum ya mamaye zuciyarsa, ya shigar da shi gabansa, ya zama al-kufrul i'tiqadi wal-kufrul amali wal-kufrul qawli, ya zama qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan kafiri ne. Magan abun da ya kudire a zuciyarsa kafirci ne, abun da yake fada da bakinsa kafirci ne, abun da yake aiwatarwa da gabansa kafirci ne, sai ya zama lalatacce kenan. Ko ya kudire munafunci a ransa, ya aiwatar da munafunci da gabansa, ya faɗi munafunci da bakinsa, sai ya zama shi ma ya lalace. Ko ya kudire shirka a zuciyarsa, ya aiwatar da shirka da gabansa, ya kuma faɗi shirka da bakinsa, sai ya zama shi ma ya lalace. Ko ya kudire bid'a a zuciyarsa, ya aiwatar da bid'a da gabansa, ya kuma furta bid'a da bakinsa, sai a ce ya lalace. Da haka barna takan zo wa mutum gwargwadon yadda ya bude mata kofa. Allah ya tsare mu. Shi yasa Allah ta'ala ya ce inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Allah baya gyara aikin mabarnata, wanda a zuciyarsu da aikinsu sun riga sun shigar da barna. Allah ya ce wala tabjil fasada fil ard wallahu la yuhibbul fasad fa aktharu fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Allah ya ce tilka darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Allah ya ce kun ga gidan lahira, nayi tanadin sa ne. Lillazina la yuriduna uluwan fil ard, wanda ba sa neman daukaka da zalunci a ban kasa, wala fasada ko barna, wal aqibatu lil muttaqin, karshe mai kyau yana ga masu tsoron Allah ba mabarnata ba. Shi sa Allah ya ce wala wutaba alhaqqu ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal ard. Da Allah zai bi sarran mutane, da sama da ƙasa ta ɓaci. Kun ga dangana mata ɓaci. Inna ya'juju wa ma'juja mufsiduna fil ard. Da ya'juju da ma'juju duk masu barna ne a ban ƙasa, saboda zo su yi barna su lalata komai. Sannan kuma Allah ta'ala ya ce inna Allah la yuhibbul mufsidina. Cikin waɗanda Allah baya so akwai mabarnata. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah baya son mabarnata. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidina. Kun ga anan an dangana rashin imani da cewa shine barna. Da haka barna takan shiga harkokin siyasa. Mabarnata a cikin 'yan siyasa su ne waɗanda suka maida mulki hanyar neman kuɗi. Ba su maida mulki hanyar da za a wa al'umma hidima a samar da ababen more rayuwa ba. Shi ne amfanin siyasa, a samar da zaman lafiya, a samar da tsaro, a haɓaka tattalin arziki, musamman manya-manyan bukatun 'yan adam guda 12. 5 suna cikin tsaro, 7 suna cikin bukata ta larura. 5 na tsaro shi ne a tsarewa mutane addininsu, kada a bari wani ya amfani da bambancin siyasa ko bambancin yare ko bambancin addini don cimma bukatarsa da manufarsa. Idan mutum ya ga ba shi da farin jini, ko ba shi da goyon baya, ko ba shi da karbuwa, sai ya fake shi gari ga addini. In Kirista ne sai ya fake da addinin Kirista, in Musulmi ne fake da addinin Musulunci. Amma ba addinin Kirista ne fa ya dame shi ba, shi ma ba addinin Musulunci ne ya dame shi ba, bukatarsa ce ta sa yake son ya amfani da addini don ya cimma bukatarsa. Ko ya shiga bambancin kabila, ya fake da wata kabila don ƴan kabilarsa su goya masa baya, ba don yana son ƴan kabilan ko yana musu wani abin kirki ba, sai don ya amfani da su ya cimma burinsa da bukatarsa. Ko kuma ya fake da wato bambancin yare ko kabila, ko ya fake da bambancin addini, ko ya fake da bambancin siyasa. Waɗannan bambance-bambance guda uku da yawa akan yi amfani da su wajen tayar da tarzoma da hautsi na gari domin cimma bukata. A zuga Kiristoci su kashe Musulmi, a zuga Musulmi su kashe Kiristoci, a zuga Musulmi su ƙona coci, a zuga Kirista su ƙona masallaci. Kuma duka bukatun guda biyu ba na Kiristocin bane, ba na Musulmin bane, domin da an gama sai ga an da an ci gaba kuma da gaisawa, an ci gaba da mu'amala, an ci gaba da zamantakewa. Fadan da aka yi jiya da shekaran jiya ina yake? Saboda haka mu lura da kyau, kada wasu su dinga amfani da mu domin cimma bukatunsu da manufofinsu. To tsara addini, Allah ya hana tsokana a cikin addini. Yace wala tasubbul lazina yad'una min dunillah fayasubbullah aduwan bighairi ilmin. Kada ku zagi waɗanda suke kiran wani Allah don kasrama akan Allah. Idan babanka yana da daraja, to kakka zagi baban wani. Idan kana ganin darajar abun bautarka, to kada ka dinga zagin abun bautar wani. Duk da kai baka ganin sa daraja, zai iya ramawa akan Allah. Kaga ka jawo Allah zagi. Shi yasa Allah ya toshe wannan kofar, ya hana tsokana da sunan addini. Kakka je ka zagi masu wani addini don kasrama akan Allah, ko kan Annabi, ko kan Musulunci, ko kan Qur'ani. Mu kuma addinin mu an hana tsokana. Shi yasa ma dan mu kan mu tsokani wasu masu addini, Allah ya ce sai mun yadda da Annabi Isa, mun yadda da Maryam, mun yadda da Injila, sannan muka zama musulmi. Sai mun yadda da Annabi Isa, sai mun yadda da Injila, sai mun yadda da Maryam, sai mun yadda da Annabi Musa, sai mun yadda da At-Taura, sai mun yadda da Annabi Dauda tare da Zabura, sannan muka zama cikakken musulmi. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Cikin sharadin zama mu'mini sai ka yadda da dukkan annabawan Allah da littattafan Allah baki daya. Sannan tsaro na biyu shine tsaron rayukan jama'a. Fasadi shine a dinga kashe mutane babu kan gado, shine fasadi cikin harkar rayuka. To samar da cikakken tsaro da zai hana a dinga zubar da jinin mutane ana kashe-kashe, kashe-kashen nan da sunan addini, ko da sunan siyasa, ko da sunan kabilanci, ko da fashi da makami, ko da sata, ko da kwace, ko da fashin shanu, ko da fashin mutane, ko duk waɗannan barnar. A samar da cikakken tsaro, kowa ya kwanta a gidansa lafiya, kuma ya bi titi ya tafiya lafiya, babu ƴan kwanta-kwanta, babu ƴan tashi-tashi. Barayin da ke kwankwasa wa mutum gida su ne ƴan tashi-tashi, wanda suke tare hanya kuma su ce kwanta-kwanta, ka kwanta a caje ka, a caje motarka. Masu shiga gida kuma su ce tashi ka yi baki, sai a tashe ka da kan garanka a ce ga jakananci ko mana ita. To kaga a gidanka baka samu lafiya ba, a hanyarka baka samu lafiya ba. To samar da cikakken tsaro, wanda shi tsaro bukatar kowa ce. Musulmi yana son tsaro, Kirista yana son tsaro, mai kirki yana son tsaro, mara kirki yana son tsaro, dan kasuwa sai da tsaro. Sai da zaman lafiya ake kasuwanci. Karatun nan da muke ma zaman lafiya ya kawo, in ba zaman lafiya ba ya a rufe ba. To kun ga, she zaman lafiya riba kowa ce. Masu da'awa ba, mu mun fi kowa son zaman lafiya, domin ana zaman lafiya kaga wani ya zo ya kalmar shahada. Don ana zaman lafiya duk sai mu mamaye kasar nan, kowa ya kalmar shahada, hankali a hankali, kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan zamantakewa da kyakkyawan wa'azi, sai ga mutum shi yasa muke tambayan wanda zai musulunta domin duniya ta ji tilasta ka akai ka musulunta domin wani kai ya dauka cewa kamar kamo mutane muke da karfi muke sai ka je wajen karatu kai kalmar shahada wallahi sai kai kalmar shahada in ba kai kalmar shahada ba zabi ba kaza kaza to yasa ake tambayar sa kai kake so ka shiga ko wani ya maka dole ce a'a ba wanda ya min dole ni nake sha'awar shiga musulunci domin duniya ta san la ikraha fi din ba awa wani dole ya shiga ba awa wani dole kuma ya fita to kun ga wannan shine tsaran rayuka na uku tsaran dukiya a tabbata cewa babu fashi ba sata ba kwace ba sane babu cin hanci da rashawa domin cin hanci da rashawa aikin yaki da cin hanci da rashawa aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama domin ya ce la'anallahu rashi wal murtashi wa fi riwayatin war ra'ish sai dai kalman war ra'ish bata inganta ba rashi da murtashi mai bada cin hanci da wanda ya bashi cin hanci da mai bada rashawa da wanda ya karba da wanda ya bayar Allah ya tsine musu albarka dan haka rayuwar mai cin rashawa ba za ta yi albarka ba kuma cin hanci da rashawa shi yake bata kasa gaba daya harka tattalin arziki ta lalace harka siyasa ta lalace harka ilimi ta lalace harka zamantakewa ta lalace harka tsaro ta lalace domin zaka iya daibo kayan laifi ka ba ma'aikatan tsaro cin hanci ka wuce zaka iya faduwa a jarabawa ka bayar da cin hanci ka wuce zaka iya zuwa a dauke ka aiki baka kware ba ka bada cin hanci a baka ka wuce zaka iya baka ci zabe baka bada cin hanci a kara maka kuri'u ka wuce kaga duk wannan cin hanci harkar ilimi harkar siyasa a tattalin arziki a zamantakewa duk cin hanci da rashawa ya shiga to kaga in cin hanci da rashawa imamai al'umma to al'umma ta lalace dan haka shine na uku na hudu tsaran hankali hankali a hana shigo da kayan maye shi yasa gwamnati ta kafa hukuma NDLA wacce za ta dinga yaki da safara na kayan maye kuma mu da ma a musulunci kafin a je ko ina ma doka ce ta Allah ya hana ta'amuli da kayan maye ma askara qaliluhu wa kathiruhu haram duk abin da zai sa tambele ya sa marisa ya sa buguwa da kadan da mai yawa a musulunci haramun ne kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram giya kawai ba sai ta kwalba ba barasa ba sai ta cikin kwalba ba duk abin da zai bugar da mutane sawa'un shaka ake yi a hanci dandana ake lasa ake a baki allura ake yi sa ake a jiki sha ake yi in dai zai gusar da hankali to a musulunci wannan abin haramun ne kun ga Allah kenan shi ya fara kafa hukumar NDLA domin ta yaki da shan kayan maye a duniya gaba ɗaya dan mutane la'allakum ta'qilun sannan na hudu kare mutuncin mutane a hana cin mutunci a jaridu da cin mutunci a kafafen yada labarai da kage da sharri mutun kawai dan kuna da bambancin siyasa ko bambancin addini ko bambancin kabila ko bambancin ra'ayi ko bambancin dariqa ko bambancin fahimta sai kawai ya je maka sharri to musulunci ya hana wannan wanda diyema wani kage walazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajluduhum 80 jaldatan Allah ya ce duk wanda yayi wani kage to a kira shi ya kawo shedu idan ya rasa shedu ku yi masa bulala 80 don kare mutuncin wani inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shaharikum hadha fi baladikum hadha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da dukiyarku da rayukanku da mutuncinku haramun ne kada wani ya kashe wani kada wani ya ci dukiyar wani ba da amincewarsa ba kada wani ya ci mutuncin wani ba tare da amincewarsa ba saboda haka kare mutuncin mutane sannan na biyar kare nasaba ta al'umma abin da ake kira kare nasaba hana zinace zinace da hana luwadi da hana madugo da hana duk waɗannan dabbancin da ake a tsakanin al'umma a toshe a karfafa yin aure in kai kirista ne kaje ka samu kirista ka aura in kai musulmi ne kaje ka samu musulma ka aura aure iyawa a tsakanin al'umma a dinga samun ƴaƴan halal ƴaƴan asali idan shegu suka yawa a ƙasa to tsaro lalacewa yake zamantakewa lalacewa yake domin za su tashi ba tarbiya rashin tarbiya shike kawo mutum ya zama shaye-shaye rashin shaye-shaye shike ka daukan makami daga na zama ƴan fashi ƴan sata ƴan daba ƴan kalare ƴan sara suka ƴan jagaliya ƴan wane ne to kaga daga nan sai a ta kashe al'umma in an samu manyan makamai kuma a shiga tara hanya to saboda haka waɗannan sune bangaren tsaro guda biyar bangaren bukatun al'umma kuma guda biyar na daya abinci samar da abinci isasshe wanda ƙasa take bukata ya zama muna iya ci da kanmu muna iya ma ciyar da wasu wannan ko ba zai ba sai an inganta harkar noma na rani da na damuna domin damuna yanzu kadai ba za ta isa mutane su ci abinci kadai ba sai an hada da rani ayi noman rani ayi noman damuna sannan kuma ayi kayan lambu iri-iri muna nan da tafki da koramu a ƙasar nan cikakku kawai kasala ce da rashin aikin yi da yasa muke siyan abincin ƙasar waje kun ga ashe kenan da za a ƙara inganta harkar noma duk mu zama manoma ko wasu mu su zama manoma tunda duk ba za mu wasu mu su dinga ci ko wasu na noma wasu na ci to al'umma an ta wadatu da abinci allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin dan da yunwa da tsoro musifa ce tsoro shine rashin tsaro yunwa kuma shine talauci da wahala sannan abu na biyu shine bukatar ilimi a cikin bakwai bayan an koshi muhimmiyar bukata shine a samar da ilimi domin jahilci yana cutar da mai shi kafin ma ya cutar da na kusa da shi kuma jahilci babban talauci ne jahilci matsala ce akan mai shi balle kuma wanda yake kusa da shi sunansa ma ba shi da dadi ba ma shi ba saboda haka a samar da cikakken ilimi ilimi kuma an ce ilimi yana nufin ilimin addini da ilimin rayuwa da ilimin zamantakewa duk wani fanni kada a ce ba mu da kwararru a wannan fannin ƴaƴanmu su tashi su karatu mu samu likitoci da yawa mu samu injiniyoyi da yawa mu samu lauyoyi da yawa mu samu pharmacists da yawa mu samu dukkan fannoni da ake bukata na bangaren lafiya da bangaren sauran bukatu na yau da gobe duk mu cike wannan gurbin kada a nemi wani a cikin mu a rasa wannan shine bukata ta biyu bukata ta uku shine haske wutar lantarki wutar lantarki nan duk duniya akwai ta duk duniya in ka shiga akwai wutar lantarki muna daga cikin kasashen da suka fi ko ina koma baya a duniya akan hasken wutar lantarki wani ne waya iya faɗi na ganci da cocilan wai za a yi Saudiya na ce tam Saudiyan za ka je da cocilan ya manta bawan Allah tam Saudiyan wutar da ake bayarwa kadai a haramin Makka ta fi duk ta Najeriya iya shatin haramin Makka ta fi duk ta Najeriya ka ce za ka da cocilan to saboda haka gyara harkar wutar lantarki za ta tsayar da tattalin arziki mai karfi kaga masu harkar guga masu harkar niƙa masu harkar walda duk sana'o'in nan namu suna da alaka da samun wutar lantarki da haka wutar lantarki ta tsaya ina tabbatar muku kaso 50 na talauci zai kawo domin kowa yana sha'awar sana'a ba wuta har tattalin arziki na gidajenmu yana karewa ne saboda rashin wuta zo ne yake ga mai ce kullun sai ya zuba mai na 2000 a injin gidansa kullun ta duniya to ka duba 60,000 fa kenan a wata yanzu 60,000 in aka ce akwai wuta zai biya 10,000 misali 50,000 din nan meye ba za ta yi masa ga ma tsaro domin ko ina da haske ma akwai tsaro ga tattalin arziki zai karu ga tsaro zai karu ga lafiya za ta karu sauran nan da yake ta cizon mu in ka saka masa fanka sai sai ta wujuji da shi kaga ni sai baka kai bacci shi ma ya ƙin bacci to saboda haka irin waɗannan tana nan sanan bukata ta hudu sune gidajen kwana kasashe da dama zaka ga akan gina gidaje iri uku gidajen mutanen da suka mallaka suna su ne na kashin kansu sun samu kudin su sun samu fili sun gina gidaje na biyu shine gidajen haya masu rahusa waɗanda kowa zai zauna kuma yana da sana'ar da zai iya biyan hayan nan ba tare da takura ba shi kadai da matarsa one bedroom two bedroom three bedroom na uku shine gidaje waɗanda ake ginawa a siyawa da mutane bai'ut taqsit a ce maka ga gida an gina miliyan 10 ka biya zuwa shekara 10 duk shekara ka bada miliyan 1 in ka gama biya ya zama naka kasashen Laraba da haka ake mallakan gidaje da motoci da sauransu komai sai ka je ka siya in kudi hannu ne miliyan 2 in bashi za a baka miliyan 3 ka dinga biya kadan kadan zuwa shekara 3 ka biya miliyan 3 in yanzu zaka biya ce ka biya miliyan 2 malamai da yawa sun ce wannan nau'in kasuwancin ya halatta domin tana mutun sai ya mallaki gida idan ka samar da gidajen kwana muhimmi ne ga al'umma sannan abu na biyar hanyoyi akwai bukatar samar da hanyoyin zirga-zirga domin hanyoyi sukan sauƙaƙa wa mutane wajen harkar kasuwanci da harkar tafiye-tafiye da harkar zirga-zirga wanda suka yi noma a cikin ƙauyuka za su iya fitowa da shi su kawo kasuwa cikin sauƙi sannan za a siya a kai shi ko ina cikin sauƙi saboda haka idan akwai hanyoyi babu gargada babu ramuka hanyoyin Najeriya Allah ne kadai ya san rayukan da suka cinye na mutane kullun hatsari ake kullun hatsari ake saboda rami kana tsaka tafiya ka ga rami wani ramin ma sai a kiwon kifi a tsakiyar titi saboda haka wannan shine kalubale dangane ga wannan abu na shida harkar lafiya harkar lafiya samar da wadatattun asibitoci da wadatattun kayan aiki da kuma wadatattun ma'aikatan lafiya wanda samar da waɗannan zai kare abubuwa da dama duk duniya akwai asibiti private amma zaka ga na gwamnati shine yake daukan kaso 75 na al'umma saboda haka idan ciwuka da cututtuka suka yawa a cikin al'umma babu kyakkyawan asibitoci babu kyakkyawan tsari na wannan to sai kaga al'umma ta shiga cikin halin kakanikai sannan na bakwai samar da ruwan sha isasshen ruwan sha ga al'umma domin ruwa kamar yadda Allah ya faɗa wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy in ba ruwa akwai matsala domin ruwa da shi ake wanka da shi ake wanki da shi ake gini da shi ake komai ma kai da ruwa ake saboda haka in ba wadataccen ruwa kaga ruwa zai zama gurbatacce idan ana shan gurbataccen ruwa na gulbi to sai kaga cututtuka ta fi yaduwa ta hanyar ci da sha da shakar iska gurbatacciya saboda haka sai ga cututtuka sun yawa cikin al'umma sai rashin lafiya imamai saboda haka idan ba a samu waɗannan abubuwan guda 10-12 ba to akwai fasadi a ƙasa ƙasa tana fuskantar fasadi saka akwai buƙatar ayi addu'a don a gyara komai ya koma kan daidai shine Allah ta'ala yace wa idza qila lahum idan aka ce musu la tufsidu fil ard kakkui barna a ban ƙasa ta hanyar aikata kafirci ko kakkui barna a ban ƙasa ta hanyar aikata manyan laifuffuka ko kakkui barna a ban ƙasa ta hanyar zalunci da cutar jama'a da wawashe dukiyar al'umma da dukiyar talakawa da rubda ciki akan dukiyar al'umma in aka ce kakkui barna a ban ƙasa ta hanyar wato kin bin umarni da kin hannuwa ko aka ce kakkui barna ta hanyar yin munafunci da goya ma makiyan al'umma baya da kuma tsinkaye da su a bisa sirrukan muminai kalu sai ka ji sun ce innama nahnu muslihuna wai tare da duk barnan nan amma mutum sai shiga kafafan yaɗa labarai ya ce shi fa mai gyara ne ni gyara nake yi wato yana daga cikin lalacewa kana barna ma baka san barna kake ba kana barna afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana idan ina wanda aka musanya masa aka kawata masa mummunan aikin sa yana ganin sa kyakkyawa ai wannan yafi komai barna in kana kyakkyawa ka san kyakkyawa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda kyakkyawan aikin sa yake faranta masa rai mummunan aikin sa yake bata masa rai mumini ne amma ranar da aka wayi gari ka mai da kyakkyawa mummuna mummuna kyakkyawa to al'amari fa ya rikice kana mashirka kallon tauhidi kane wa kafirci kallon musulunci kane wa zalunci kallon adalci kane wa bid'a kallon sunna kana yi wa jahilci kallon ilimi kana yi wa cuta kallon nagarta abu ya lalace ma ta kwabe ma suka ce innama nahnu muslihuna numu masu gyara ne nan malamai sun bada fassara guda biyar abinda suke nufi innama nahnu muslihun ma'anarsa anna ma'anahu inkaru ma urifu bihi ma fa'anna shay'an yujibul fasad mu fa bamu yi wani abu da yake barna ba ni ban san nayi wata barna ba na kawo mutum wa'azi aka fadakar da shi aka nusantar da shi sai ce shi bai ma san meye ba fa na biyu inna naqsidul islah bainal muslimina wal kafirina ko su ce a'a abin da yasa ku ga muna zurga zurga tsakanin bangarorin nan guda biyu so muke mu samar da kyakkyawan fahimta tsakani kuma ƙarya suke ai in zaka samu da kyakkyawan fahimta sai ka tsaya bangare daya a sanka da shi ni musulmi ne ahlus sunna to dan nayi mu'amala da kirista a haka ai ba matsala bane tunda ya san ni waye amma in je in ce masa ni naka ne in za in ce wannan ni naka ne wannan shine Allah baya so amma ka tsaya akan naka a sanka da shi ka tsaya ka kafa ka tai rawa ka ga wa kowa ni musulmi ne bana jin kunya in bayyana musulunci na ko ina a duniya ni ahlus sunna ne bana jin nauyi in bayyana sunna ta ko ina a duniya to wanda yake sanya mu'amala da ni a haka yazo mi ko me yake yi na sai da zan zauna da shi amma ba zan je can in ce ni dan kaza bane in zo nan in ce ni dan kaza bane in je can in ce ni dan kaza ba a'a ni ɗaya ne tak mai so na iso ni a haka mai kina ya kina a haka wanda zai bani ya bani a haka wanda zai hana ni ya hana ni a haka wanda za mu shiri a haka wanda za mu bata a haka haka ake so ka tsaya amma ba ka dinga raba kafa kai ba nan kai ba can ba to irin wannan shine zargin da aka wa munafikai duk wanda suka je gurin sa duk mijin iya baba ne ko dama baban ne ko to saboda haka na uku annahum aradu fi musafatil kuffari salahul la fasad ai zaman da muke yi na maslaha tsakanin mu da kafirai ai ba barna bace ai kawai mu dan taba kafirci mu dan taba musulunci kamar wani shiri wai shi taba kidi taba karatu kaga ni irin wannan ne taba kafirci taba musulunci taba bid'a taba sunna taba shirka taba tauhidi taba zalunci taba adalci taba jahilci taba mu ilimi wannan ba taba ƙarya taba gaskiya wannan ba yadda da shi a musulunci ba kawai kai ɗaya kawai ko ka je kai ta kidan ka ko ka je kai ta karatunka to sannan fassara ta hudu suka ce innahum aradu anna fi'lana haza huwa salah aikin nan namu ai gyara ne ba barna muka yi ba wa tasdiqu muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyar annahum zannu anna musafatal kuffari salahun fid dunya la fid din saka ji mutu yana cewa mu fa harkar duniya muke ba ruwan mu da addini na kai asara wallahi ai kirista ya rike kristancin sa da kyau musulmi ya rike musuluncin sa da kyau sai ayi mu'amala a haka amma ba kai naka sakwa-sakwa ba ka rike naka ka nuna kai musulmin kirki ne sai kai mu'amala da mutum ta hanyar addinin ka ya san da musulmin kwarai yake mu'amala kai ma gaskiya kai ma amana ka cika masa alkawari in yana jin yunwa ma ka bashi abinci musulunci ya yadda in yana jin kishirwa ka bashi ruwa musulunci ya yadda in yana da tsiraici ka bashi sutura musulunci ya yadda in yana neman taimako wanda zaka iya ka taimaka masa domin ya tammasa musulunci ba addinin rowa bane ba addinin ƙarya bane ba addinin cin amana bane ba addinin wato saba alkawari bane ba kuma addini ne na kekashashiyar zuciya ba addini ne na tausayi da rahama da jin kai wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin mu nuna wa duniya rahmar annabi mu nuna musu halaye da dabi'o'insa to wannan shine abinda ake so su yi su ko ba su yi ba. To Allah ya ce ala kalimatu tanbihin wastiftahin lil kalam wat tawkidi, ana sa ala a farkon magana saboda a bude maganar da jan hankali, tanbih kamar shela ne da fadakarwa, wastifta wa tawkid. Kun ga Allah ya sa mu'akkid guda daya. Sannan yace innahum, inna wasmuha, inna harfu tawkidin wa nasabin mushabbahu bil fi'li yansabu al ismu wa yarfa'u al khabara. Kuga aka sa inna bayan ala, sannan ga hum damiru faslin. Hakika tabbas su ku saurara ku ji ku duba sai da Allah ya sa abubuwa uku. Humul mufsidun, su ne hakikanin mabarnata, walakin la yashurun, sai dai basu san cewa su mabarnata bane, ko kuma sun san su mabarnata ne. Walakin la yashuruna anna Allah yutli'u nabiyahu ala fasadihim, Allah zai nuna wa annabi barnar da suke yi, ko la yashuruna anna ma fa'aluhu fasadun la salahun, abinda suke yi bu san cewa barna bane su a gurin su gyara suke yi. To a wurin Allah duk abinda baka gina shi akan kitabu da sunna ba barna ne, ko da sunan addini ake yin sa, ko da sunan aqida, ko da sunan tauhidi. Wa iza qila lahum, idan aka ce musu aminu, ku yi imani, imani qaulun bil lisani amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani, imanin da zai shiga zuciyarku ya hau harshenku ya buga banku, imani tabbatacce rasikhi, kama amanan nasu, kama yadda sahabban manzon Allah suka yi imani, fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw, Allah ya ce idan sun yi imani irin naku sun shiryu. Wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'i ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira. Qalu anu'minu kama amana sufaha, yanzu ma yi imani kamar yadda wawaye, wai sahabban annabi ne wawaye, da dukkan mutumin kirki ana daukan sa wawa, har yau munafikai sun dauka su sun fi kowa wayewa, suna ganin addini ma yin sa kamar rashin wayewa ne da rashin ciwon sanin ciwon kai. Ala anan ma Allah ya ce ku saurara ku ji, innahum haqiqa su humus sufaha, kun ga Allah ya rama mu'minai, yace ba sahabbai ne da mu'minai ne wawaye ba, ku ne wawaye. Walakin la ya'lamun, sai dai basu san cewa wato su ne haqiqanin wawaye ba. Wa iza laqul ladhina amanu, idan sun gamu da waɗanda suka yi imani, in suka gamu da waɗanda suka yi imani, tunda sun ce wa sahabbai wawaye, Allah ya rama musu, me wawantaka, ai rashin bin Allah da manzo shine wawaye. Kisa yake cewa abin nan din addini na Ibrahim, illa man safiha nafsuhu wa man yarghab an millati Ibrahima illa man safiha nafsuhu, ashe wanda bai bi addinin gaskiya ba shine wawa. Mu a gurin mu wawa sakarai, wanda yake dora rayuwarsa akan tauhidi da sunna shine wawa, domin baka bi Allah da manzansa ba, ai ka zama cikakken wawa. To an ce wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka ce su yi imani irin nasu, kuma waɗanda suka ce su yi imani ma sahabban ne, an ce su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su yi aiki da abinda shari'a ta kawo, sai su ce su annas qila lahum aminu kama amana annas. Kun ga Allah ya kira sahabbai annasu, mutane, saboda in ka cika siffa ta kamala sai a dinga kiranka kai kadai mutane. Shi yasa Allah ya ce am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi, anan am ne baqin ala, akwai am baqin ala umumihi, akwai am almukhassas, akwai am urida bihi alkhusus, nan yana cikin am urida bihi alkhusus. Wa za'ilahum aminu kama amana an-nas, ai da kowa yayi imani su ma da sun yi din kenan ai, amma an-nas anan am ne urida bihi alkhusus, ku yi imani kamar yadda sahabbai suka yi imani, shi sa ce Allah ya ce allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel qalu anu'minu to annas din anan jami'us sahaba duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma abdullahi ibn salam shi abdullahi ibn salam ai ba yahude ne yazo ya musulunta saboda haka aka ba su misali da shi ko kuma ana nufin Mu'az bin Jabal da Sa'ad bin Mu'az da Usayd bin Hudayr da jama'atu min wujuhil ansar tunda munafikai a cikin ansar suke mafi yawa dan haka ana cewa ku zo ku yi imani kamar yadda ƴan uwanku ƴan asalinku ƴan kabilanku ƴan garinku suka yi imani da manzo Allah suka zama ansar hubbul ansar min al-imani bughdul ansar min an-nifaq san ansar yana cikin imani kin ansar yana cikin munafinci to sai su ga su fa ba za su yi wannan imanin ba qalu sai su ce anu'minu kama amana sufaha wai suna nufin sufaha din annahum aradu dinal islam wai wanda ya shiga musulunci shine wawa kun san haci mutanen wannan ma suke cewa badiyar ra'ayi suke siffanta mutanen annabi Nuhu wai bajiyar mutirin mutanen nan ne sakarkaru waɗanda ba sa tunani amma na rakata baka ilal ladina hum araziluna muna ganin babiyanka kaskantattunmu ne bajiyar ra'ayi masu ra'ayi ba mai zurfi ba ba su da zurfin tunani sakarkaru wama nara lakum alaina min faq ba ma ganin kuna da wata kima akan mu bal nazunnukum kazibin kai makaryata ne maku suka ce wani adabu inna lanaraka fi safahatin muna ganin ka sakare suka ce wani annabi inna lanaraka fi dalalati muna ganin ka a cikin bata kuma arsana min qabilka illa kanu bihi yastahzi'una duk annabin da aka tura Allah ya ce sai an masa izgili shi sa Allah ya ce inna kafainakal mustahzi'ina Allahu yastahzi'u bihim duk masu yi maka izgilin nan Allah ya ce zan mayar musu da sakamako za su sha mamaki ala innahum humus sufaha ko aradu alba'sa wal jazaa suna ga kamar tashin alkiyama da bayar da sakamako bayan an tashi wawanci ne yadda da hakan ma shirme ne kamar kai da alkiyama ma ana ga kai wawa ne kawai duniya ce inna ilaha yatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr su duniya ce kawai a gaban su ba sa tunanin lahira da makoma ba sa tunanin abinda za su tara a gaban Allah yasa suke fadan wannan ko kuma suna ga zama da kafirai da zaman lafiya da su shine daidai wanda bai yi wannan ba to kuma ya zama wawa kenan shi wawa wanda ya saki addinin sa dan duniyar sa wawa shine wanda ya bar tauhidi ya kama bid'a ya kama shirka wawa shine wanda ya bar sunna ya kama bid'a wawa shine wanda ya bar tafarkin adalci ya kama na zalunci wawa shine wanda ya saki gaskiya ya kama ƙarya wawa shine wanda ya bar ilimi ya kama jahilci wawa shine wanda ya bar shari'a ya kama ɓata wawa wanda ya bar haske ya kama duhu shine wawa ba wanda ya kama musulunci ne wawa ba sai an je alkiyama far yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakuna Allah ce sai an je lahira mu'minai za su wa kafirai dariya da masu yi musu izgili saboda haka imani shine daraja shine mutunci shine daukaka da haka Allah ta'ala ce ala innahum humus sufaha tabbas sune wawaye walakin la ya'lamun sai dai basu san wato la ya'lamuna annahum humus sufaha su basu ma san sune wawayen ba sai ranar alkiyama za su sha mamaki shi yasa da shugaban munafikai ya mutu ɗansa musulmi ne na kirki izo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah ka zo kawa babana sallah to annabi yana ganin girman dan da kimarsa saboda mutumin kirki ne bai bi babansa akan shirme ba sai annabi ya taho zai sallah umar ya tare shi yace ya zaka masa sallah ya rasulullah bayan ka san abin da yayi annabi yace ina fata Allah ya yafe masa aka je aka yi sallah aka binne shi bayan an binne shi annabi yace mu koma kabarin aka koma ije ito ne shi ya fito da shi ya dauke shi ya dora shi akan kafa akan hannunsa ya tofo miyawunsa ya bude kirjinsa isa shafa masa dan Allah ya fe masa yasa aka sake nade shi aka mai dashi sai ga Jibril da aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi sai ga Jibril da aya istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum ko ka nema musu gafara ko kaka nema musu gafara in zaka nema musu gafara so 70 Allah ba zai innahum kafaru billahi wa bi rasulihi Allah ya ce sun zama kafirai da Allah da manzansa dalaka me ya ja musu wannan izgili da addini da mayar da komai sakarci da wawanci shi yasa Allah ya ce innahum humus sufaha walakin la ya'lamun ay la ya'lamuna annahum humus sufaha ba san cewa abinda suke kai shine sakarci ba ba addini musulunci bane sakarci addini wayewa ne addini daraja yake ba mutun da kima da matsayi da daukaka addini kare mutun yake yi daga hauma hauma kare mutun yake daga surkulle kare mutun yake yi daga sakarci daga wawantaka daga sokonci ya wayan maka da kai ka san Allah shi kadai ya halice ka shi kadai yake gudanar da kai shi kadai ya mallake ka shi kadai cancanci bauta sai ka ji zuciyarka ta samu nutsuwa bi zikirillah ta duma innul qulub saboda nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada Allah ya tsare mu daga shirka da munafunci da kafirci Allah ya dora mu akan tauhidi da sunna da adalci menene hukuncin mai take wando da mai sabule shi kaddu'u da mai barin gashin kansa kamar karangiya ba tajewa kamar na Bob Marley to abubuwan sun yawa shi dai wando ko kwarjalle ana so a daga shi ya danyi sama da idan sawo ko ya tsaya daidai kan idan sawo ba a so namiji ya zama kamar namijin tantabara yana take abubuwan sa a ƙasa wannan karantawa ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam mata kuwa ana so nasu ya wuce nan har ya ja ƙasa saboda su tsitsince kafafuwansu shi kuma sabule wanda wata addabi'a ce ta ƴan luwadi ta gai saboda haka mutum yana sabula wando ya kamata a gyara masa amma bai san dalilin da yasa ake yi ba fasikai ne suke yi da fajirai saboda haka masu yin wannan su daina mai barin kashin kansa kamar karangiya ban gane ba yaba gashin baya tajewa a wace mumurda shi ake to kamar kitso to haka Allah ya halicci mutum ko ka shiye da kansa to da waye koyi sahabbai ya gani da kai ko tabi ai ko sai imamu na malik ha to ka gani kaga shi dai ba zai ce yayi koyi da malaman garin su ba zai ce yayi koyi da sarakunan garin su ba zai ce yayi koyi da babansa ba zai ce yayi koyi da addinin sa ba zai ce yayi koyi da al'adar sa ba to sai a tambaye shi ina ya samu wannan murda gashin kaga akan fasikai ya gani man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu almar'u ma aman ahabba yawm alqiyama za a tashe ka da masu irin wannan gashin tunda su kake so ina hukuncin mai fitar da mani da gangan ta hanyar wasa da gabansa kamar yadda malamai da yawa suka tafi akai sun kawo hujjoji guda uku hujja ta farko wallazina hum liqurud kirawo wani abokinka ko wani mutum ka ce do Allah matata ne wa saki dai dai haku kuma Allah ina son ta ga yara shine nake so da Allah ka je yanzu ta gama idda ka je ka aure ta idan ka tare da ita ko kwana biyar akai to kawai sai ka sake ta in ta gama idda sai in dawo da ita ka ce makamin ka ce maka ƴaƴanta da yaranta ga kuma wannan 100,000 ka sa a jihunka kaga ya halaka ka ta zama tsinanne sai mutum ya je ya haka na biyu a zauna mitin su uku a wancan matar bata sani ba shi mijin ne ya sani a zauna uku da matar da mijin da shi wanda zai aura a tsara yadda za a yi auren da yadda zai aure ta da yadda zai sake ta da yadda za ta koma gidan mijin nata shi ma an yi auren a wannan sigar auren bai ba kuma an aikata haramu. Na uku, shi mijin bai sani ba, kai da matar kuka haɗa kai, ta zo ta same ka ta ce wallahi mijina ne ya min saki ɗaiɗai har uku, shi ne yake so ka taimaka min ka aure ni, ga yara tsakaninmu da shi, zan baka kaza in ka aure ni, bayan kwana biyu sai ka sake ni, sai na idda na koma gidan mijina. Don aka yi haka auren bai ba, wannan da aka yi bai ba, in ta koma gidan mijin shi ma bai ba, duk biyun musiba. Sura ta hudu, mijin bai sani ba, matan bata sani ba, kai ne kawai kaga wani ya rabu da matar su saki ɗaiɗai har uku, sai kace bari in je in aure ta da niyyar in na aure ta ta tare in sake ta ta idda ta koma gidan mijinta. Ita bata san da wannan ba, shi mijin bai san da wannan ba, amma kai da zaka yi auren kai ka kudire wannan a ranka, wannan shi ma haramun shi ake kira annikahu biniyati talaq, ka je kai aure amma a ranka ba auren gaskiya bane. Gashi ba fada aka yi ba, da an fada a wajen daurin auren da ya zama muta'a shine annikahu ila ajalin, a daura aure zuwa sati guda ko wata guda ko shekara guda ko shekara dari aka sa ba, ko ba zai kai shekarun ba, in dai an sawa aure lokaci a wajen daura shi cewa sharadin auren nan da lokaci kaza ya mutu, to ya zama nikahul muta'a, wanda shi ma haramun ne. To waɗannan surorin guda hudu, in ta haka matan mutum ta koma gidansa bayan mata saki uku, ba wanda ya yi a ciki. Na biyar, wanda ya yi shi ma da ɗan alhaki alhaki, ita matar shi mijin nata wanda ya sake ta bai sani ba, mijin da zai aure ta bai sani ba, ita kaɗai ta ba abin a ranta, shikenan sai ta kalle ka ta ga wani iri ne kai, da kai wani ustaz ustaz ne haka, sai ta nemi hijabi ta nemi niqabi, sai ta cillo ma wasiƙa assalamu alaikum ustaz, wallahi tunda nan ka kwanta min a rai naji ina ƙaunarka wallahi, kuma saboda Allah nake ƙaunarka, kuma saboda naga kana da riko da addini, ka dage wandanka, ka caje gemunka, ka sa hularka tashi ka fiye naci, kuma ga ka da zuwa wajen tafsiri kullun kana sawun gaba, saboda haka ustaz kai nake so, kuma wannan so ne na tsakani da Allah, ni ahlus sunna ce. Ka ji mutane, ai wata bazawara na samun mallaka, wata bazawara na samun mallaka, akwai hijabi da niqabi mallaka, ahlus sunna ce mallaka, baka ji yadda take larabci ba, kake ce to ani ba ni da kuɗi, ta ba ustaz ya ni magana kuɗi ake soyayya irin wannan, ka kawo ko 10,000 ne kawai a ɗaura mana aure ba matsala. Akwai wani da aka yi masa wallahi, saboda sharri ita taranta, ita ta bashi kuɗin ma, ashe kawai so take ta koma gidan mijinta, ita ta bashi ma kuɗin, ta bashi 20,000, ta ce a ba ni da kai aidi ɗaya ne, ga 20,000 ka je kai wa babana sadaki. Wannan akwai imani, wannan sai zamanin sahabbai yake samun irin. Aka ɗaura aure, tun kafin da tare kawai ta ce masa, ayyazo tana nemansa, ashe dai abinda ake ta yi ustaz ya samu sadi da ita so ɗaya abinda take so kenan, shikenan kawai ta juya ta ce, ashe haka kake ustaz, ashe ba kai da mutunci, ashe sunnan ma ƙari, ashe kai ma ɗan ƙaulin bila amalin ne, ashe an gaya mun, ahiye Allah ya isa bani da na aure ka, ka ɓata min lokaci kaza kaza, ni zaki wa ka, eh to na take ki alhamdulillah. To saboda haka kun ji yadda auren kisan wuta yake, saboda ni kullum a cikin kes din nake, na san shi iri-iri, na tashi baku labarin zai mun wani, ina baku labarin wanda aka yaudara da sunan kashe wuta ba su sani ba. To anan ta dau alhakinka ustaz, amma in ta koma gidan mijinta yayi, saboda kai baka san me aka shirya ba, mijinta bai san me aka shirya ba, su suka shirya, ita ta ba abin a ranta, ta shigo amma ba da niyyar ta zauna ba, shi yasa duk sanda ba zaura tace tana son ka, ka duba ka ga tsakaninta da mijinta me ya faru, kakkai gaggawa ustaz. so da an san kai ne ba rigima an ta samu wani dan duniya sai ce ba zai saki ba a tafi kotu sai an masa kul'i akwai wanda ya gano hakan yace shi kuma ya ki saki ya gano ashe gada zare aka yi ma aka rubuta shi akai akai tai tai masa wulakanci ya ki sakin ta yace a tafi kotu aka je yace ta bashi kul'i miliyan 1 sai ta biya shi miliyan 1 tunda so take sake ta shi baya so ya saki matarsa a sakamakon dan kaya da muka fara tarawa na marayu ran asabar muke so za a tara marayun nan a raba musu dan kayan da aka samu kamar da kaga jiya mun samu masara buhu 50 da wasu kudade yau ma gashi Alhaji Baffa Turaki ya aika mana da 200,000 akwai 5,000 da jallabiya guda daya da jamfa da wando guda hudu daga wata baiwar Allah ita ma akwai 200 daga wani bawan Allah shi ma akwai wani mai 200 akwai mai 1,000 da sauransu to ran asabar muke so za mu tara marayun nan kun san muna da marayu sama da 1,000 da muka yi musu rijista karkashin wannan kuma duk shekara mun saba duk da skatin su da komai muna ba su kayan abinci to da haka muke so ran asabar za a tara marayun nan a ba su gudunmuwa muke so kowa ya kawo gudunmuwa komai kankantanta dan ya shiga cikin tarihi da haka gobe kowa zan lura ga nawa ya saka daga naira 5 ne zuwa miliyan 1 to ga wani ya aika da miliyan 1 kuma akwai Alhaji Bala Tinka ya ce ga miliyan 1 Allah saka da alheri akwai hajiya umma addan babawo wadda take kawo abin bude baki a tsohon ofishin da'awa tunda aka fara azumi Allah ya saka mata da alheri akwai kudi 1,000 daga wani dan uwa ai masa addu'a Allah ya bashi lafiya kuma ya ji kan mahaifansa akwai marasa lafiya asibiti muna roƙon Allah ya biya musu bukatunsu na alheri duk wanda suka bada gudunma wannan daban-daban ta kaya ta kudi ta littattafai ta ilimi wasu ma jiya littafi 1,000 suka kawo ko suka ce a koyawa marayu karatu da shi to duk abinda ka kawo wa ma tunfiqu min shay'in ya'lamuhullah duk abinda kuka ciyar komai kankantar sa Allah ya sani saboda haka muna fata Allah ya saka wa kowa da alheri dan haka daga nan zuwa asabar muna so tunda mun san halin da ake ciki wannan shekarar amma duk da haka dai abinda muke din nan wa illam yusbaha wabilun in ba za a samu mamako ba to ko yayyafi ai musu so da haka kowa ya fito da tasa gudunmawa gobe zuwa jibi zuwa gata ran asabar da safa za mu tara su anan mu raba musu abinda ya sawwaka mu kuma ba su hakuri akan abinda bai samu ba dan haka kowa ya kokari don Allah wanda ya san zai iya komai kankanta a gidanku ne matarka ce babarka ce yarka ce duk a kawo tun yanzu kun ga ba ma zance ake zuwa ba da azumi sai ku kawo mana kudin zancen da a zo a saka asusun marayu wanda kuma yasa akwai wasu kungiyoyi ko su jama'a da suke taimakawa da kayan abinci ko sutura da sauran kayan bukatu da Allah ya sanar musu a kawo gudunmawa don mu taimaka marayun nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya alƙawarin aljanna da makotaka da shi ga wanda ya dauki kafala ta maraya saboda haka Allah subhanahu wataala ya saka kowa da alheri Allah ya biya dukkan bukatu na alheri Allah ya amsa mana ayyukan da muke yi inda muke kuskure Allah ya yafe mana inda muke daidai Allah ya sa mana albarka ya karba ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa mu a ciki wanda suka faɗi azaba Allah ya tsare mu Allah ya mana ra'ayowa rayuwar mu albarka ya wa kasar mu albarka ya taimaki shi wa gabanin mu ya dora su akan tafarki madaidaici ya mana jagoranci zuwa ga gina kasa mai albarka mai mutunci mai daraja wacce zamu zo mai daraja idan duniya Allah ba mu iko mu bauta masa shi kadai ba tare da mun hada shi da abokin tarayya ba Allah muna roƙonka afuwarka da rahamarka da jin kanka subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk